sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 27 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wani rahoto da babban bankin Nigeria CBN ya fitar a kwanan nan ya nuna cewa 'yan Nigeria sun kashe kuɗi fiye da dala miliyan 220 wajen karatu a ƙasashen waje a cikin watanni uku. Sai kuma a Ghana, inda majalisar dokokin ƙasar ta ƙudiri aniyar ƙulla alaka da majalisar dokokin ƙasar Mozambique a matsayin hanyar ƙara danƙon zumunci tsakanin Accra da Maputo. Muna kuma da rahoto daga ƙasar Kamaru, inda gwamnatin ƙasar ta rugurguza gidajen mutane da dama a wasu unguwanni da nufin gina babban otal. Sai kuma shirin yanayi da muhalli, wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku nasihar Juma'a, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin tsaro a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka na fuskantar tambayoyi masu tsauri game da martanin da suka mayar da kuma tsawon lokaci da suka ɗauka a wannan makon kafin su kutsa kai a wata makaranta domin tunkarar wani matashi ɗan bindiga da ya harbe har lahira yara 19 da malamai 2. Jami'an sun ce ɗan bindigar mai suna Salvador Ramos matashi ne ɗan shekara 18 da ya ban makarantar sakandare. Ya shafa mintuna 40 zuwa sa'a ɗaya a makarantar kafin 'yan sanda su kutsa a cikin aji huɗu, inda ya kashe mutane 21 a makarantar firamare ta Rob da ke karamin garin Ubalde a jihar Texas. Shaidu sun ce iyayen yaran da suka makale a makarantar da ke kusa da unguwar da suke zaune, kuma 'yan kallo da suka taru da tsakar ranar Talata sun ɗaga wa 'yan sanda murya da su shiga makarantar su kawo ƙarshen ɓarna. Wani da ya shaida lamarin a wajen makarantar, Juan Karanza, mai shekara 24, wanda ya kalli abin da ya faru daga wajen gidansa da ke kan titi, ya ce mata sun ɗaga wa 'yan sanda murya, "Ku shiga ciki, ku shiga ciki." Dakarar Rasha da ke arewa maso gabashin Ukraine da tuni aka tura zuwa kusa da iyakar Rasha na alama sun fara ƙaddamar da wani sabon farmaki a daidai lokacin da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa ya zama abin da wasu jami'an ƙasashen yammaci suka bayyana a matsayin wani abu da ba a san lokacin da za a ga bayan shi ba. Hukumomi a Kharkiv, birni na biyu mafi girma a ƙasar Ukraine, sun faɗa jiya Alhamis cewa harin da Rasha ta kai ya kashe fararen hula aƙalla 7 tare da jikkata wasu 17, yayin da aka gwabza ƙazamin fada a arewa da gabashin birnin. Shaidu a Kharkiv sun kuma bayar da rahoton jin ƙarar fashewar wasu abubuwa, yayin da sojojin Rasha suke alamar suna ƙoƙarin kakkaɓe wurare a arewacin birnin. Dakarun Rasha da ke kusa da Kharkiv an ci gaba da korar su daga birnin zuwa kusa da kan iyakar Rasha a wani farmaki da Ukraine ta kai a farkon wannan watan, sai dai jami'an suna da alamar Moscow ta yanke shawarar ja da baya. Watakila jagorancin sabon shugaban kungiyar ta'addanci ta IS, Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi, ya kare ƙasa da watanni uku da fara mulkin. Shafin intanet na Oda TV na Turkiyya ya fara bayar da rahoton kame Abu al-Hassan jiya Alhamis, yana mai cewa 'yan sandan Turkiyya sun kama shi ba tare da harba harsashi guda ba a wani samami da suka kai wani gida a Istanbul a makon jiya. Shafin ya ƙara da cewa ana yi wa shugaban IS tambayoyi, kuma shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan na shirin sanar da kaman a hukumance tare da yin ƙarin bayani a cikin kwanaki masu zuwa. A gefe guda kuma, wasu manyan jami'an Turkiyya biyu da suka bugaci a sake sunansu sun tabbatarwa da Bloomberg News kamun, inda suka ƙara da cewa an sanar da Erdogan. Sai dai jami'an Amurka sun yi taka tsantsan.
In an jima kaɗan, za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Wani rahoto da babban bankin Nigeria CBN ya fitar a kwanan nan ya nuna cewar 'yan Najeriya sun kashe kuɗi fiye da dala miliyan 220 wajen karatu a ƙasashen waje a cikin watanni uku. A yayin da malaman jami'o'in ƙasar ke yajin aiki sai baba ta gani. Wakilin mu na Lagos, Babangida Jibrin, ya aika mana da ƙarin bayani.
Shi dai wannan bincike ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'o'i a Najeriya suka shafe fiye da watanni uku suna yajin aiki domin ganin gwamnati ta biya musu bukatunsu da ya shafi inganta ilimi da kuma na albashi. Binciken babban bankin Najeriya dai na CBN ya gano cewa a tsakanin watan Disamba shekarar bara zuwa watan Fabrairu bana iyaye sun kashe waɗannan nairori ko biliyoyin wajen fitar da 'ya'yansu kasashen waje domin karo ilimi. Wannan bincike ko kididdiga da babban bankin kasar CBN ya fitar dai bai zo wa 'yan Najeriya musamman ma iyaye da kuma ɗaliban da mamaki ba, ganin yadda harkar ilimi ke ci gaba da taɓarɓarewa a Najeriya, duk kuwa da ikirarin da gwamnatin Najeriya ke yi na cewa za ta shawo kan lamarin. Professor Muhammad Kuta Yahaya, wani tsohon malamin jami'an Ibadan ne, kuma ya mun ƙarin haske game da hanyoyin da za a bi na kawo ƙarshen matsalar yajin aikin malaman jami'o'i a ƙasar.
Ni na zauna da gwamnoni chairman Kaido Fahimi, na da ya ce to ni sa meeting da shi da ASU, na kira Oguyemi abokina na ce ku zauna a daddali saboda yaran makaranta. To shi ne suka samu gamsuwa saboda ba kyau a ce kunu sai yaji, ba na son yaji aiki, duk abin da yake ciki a zauna a shirya a gyara. To yanzu dai ana nana magana kuma ana alfahari da mai gidana Professor Ibrahim Gambari, saboda shi yana nan yana magana da mutane aka aka kuma na alfari zai taimake mu zai wannan kuma za a samu nasara. Yana nan yana shiga magana, magana kuma na ci gaba, muyi magana shi kwanakin baya akan damuwar da muke da shi saboda bar yara a gida ba dadi ba kyau. Mu dinnan da kake gani da muka je university babu to wani strike kafa sai ne mun gama masters, kafa sai ne mun gama PhD, ba wani da damuwa. Amma yanzu ko mutum ya shiga makaranta shekara 7 ko shekara 6 ba za ka ga makaranta ba dadi. So ni na tausayin yara, ina tausayin iyaye, ina tausayin gwamnati da kudi ya zama abun da ba priority, ana sa kudi an yi da bai kamata ba. Kamar yanzu a ce ana wani school feeding program, yara ne nan da suke zuwa makaranta, ana fidda kudi a ce an fitar da kudi 999 billion, kuma makaranta abun da makaranta suke bukata 400 billion a kawo ma wani abu ma a tallafa ma jami'o'i.
Yanzu haka dai a kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na ganin ta kawo karshen yajin aikin malaman jami'o'i a Najeriya, ne san kwadugon kasan Chris Ngige ya bayyana cewa gwamnati ta ware naira biliyan 23.5 domin biyan malaman jami'o'i kuɗaɗen su da na arrears da suke bin gwamnati, a inda ta ware naira biliyan 6 ga kwalejojin kimiyya da fasaha da kuma naira biliyan 4 ga kwalejojin ilimi na ƙasar, inda jimilla ya tashi zuwa naira biliyan 33.5. sai dai a martanin ta kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato ASU ta ce har yanzu da sauran rana a kaba, domin kuwa gwamnati ba ta ce komai ba game da tsarin nan na biyan albashi na IPPIS wanda take adawa da shi. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin, har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Kasashen China da Russia sun yi watsi da matakin Amurka na jagoranta kakaba Koriya ta Arewa ƙarin takunkumin kare tattalin arziki sakamakon sake harba makami mai linzami da ta yi ƙirar ballistic, lamarin da ya raba kan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a karon farko tun bayan da ya fara hukunta Pyongyang a shekara ta 2006. Sauran mambobin majalisar 13 dukkansu sun kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin da Amurka ta gabatar na haramta safarar taba da mai zuwa Koriya ta Arewa, wanda shugabanta Kim Jong-un ya kasance mai shan taba sigari har ila yau, za ta sanya Lazarus a jerin sunayen kungiyar masu kutse ta intanet waɗanda Amurka ta ce tana da alaka da Koriya ta Arewa. Koriya ta zo ne kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda uku, ciki har da wanda ake kyautar zaton shi ne makami mai linzami na ballistic mafi girma da ke kai nahiyoyi, biyo bayan ziyarar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a nahiyar Asiya. Wata kotu a Poland ta yanke hukunci a makon nan cewa dole ne wani ɗan jarida mai ɗauko rahoton yaƙi ɗan ƙasar Sifaniya da ake zargi da yi wa Rasha leƙen asiri dole ya ci gaba da zama na tsawon watanni uku a tsare ba tare da samun damar ganawa da danginsa ko lauya ba. Pablo Gonzalez, wanda yake da takardun zama ɗan ƙasar Sifaniya da Rasha, yana tsare a wani gidan yari na Poland mai tazarar kilomita 400 da kawarsa tun a watan Fabrairu bisa zarginsa da yi wa Rasha leƙen asiri, sai dai ya musanta zargin. Wata kota a Poland ta yanke hukunci a ranar Laraba cewa Gonzalez ya ci gaba da zama a gidan yari na tsawon watanni uku karo na biyu. A ƙarƙashin dokar Poland, ana iya rike shi har zuwa shekara guda. Idan aka same shi da laifin leƙen asiri, za a iya ɗaure shi na tsawon shekaru goma. Lauyansa ɗan ƙasar Sifaniya, Gonzalo Boy, ya ce ana taƙaita samun damar ganin takardun ƙarar da aka shigar a gaban kotu.
Kina aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Ghana, inda Majalisar Dokokin Ƙasar ta ƙuduri aniyar ƙulla alaka da Majalisar Dokokin Ƙasar Mozambique a matsayin hanya ƙara danƙon zumunci tsakanin Accra da Maputo. Daga Kumasi, ga Redwan Abbas da ƙarin bayani.
Shugaba Filipe Jacinto Inyosi ya ce ziyara zuwa Majalisar Dokoki ba kawai don cika tsarin da aka yi dangane da rangadinmu ba ne. Dama ce ta duba baya saboda tsarin mulkinmu ya dogara ne akan damar yin siyasa ga kowa da 'yancin rabon iko da kuma ƙarfin aiki da shari'a. Tun shekara ta 2020 muka ɗauko wani sabon salon zaben gwamnonin yankuna a bisa tafarkin jam'iyyun siyasa barkatai, tsari da ya samu asali daga tattaunawa tsakanin gwamnati da jam'iyyar RENAMO a bisa la'akari da hakikanin ƙasar mu Mozambique. Ya ƙara da cewa tsawon wani lokaci ƙasar Mozambique suna ne kawai ƙasa wacce ta yi fama da rigingimin soji wadda ya jawo damuwa na samun gina ƙasa mai arziki, amma duk wannan ya wuce. Godiya ta tabbata ga sadaukarwarmu na canza yawo mai ɗorewa don cimma matsaya. Shugaban masu rinjaye a majalisa Osei Chimen Sabonso ya ce kamata ya yi ƙasar Ghana ta riba ci baiwar arzikin noma na Mozambique yadda ƙasar za ta inganta nata albarku na aikin gona ɗin, ya ce. Ƙasar Mozambique na nomar dahawa wato kofi, kashu, rake, rogo, masara, shinkafa da ɗiyan itace iri-iri. Ƙasar Ghana na da waɗannan kaya har da ƙari. Muna buƙatar mu farfaɗo da masana'antar audugarmu. Sarrafin auduga dai a ƙasar kusan in ce ta mutu. Kakakin majalisar Alban Gbagbin ya yi ra'ayi da buƙatar da ke akwai na ɗasawa tsakanin ƙasashen Afirka a harkar kasuwanci don ci gaban ƙasar ta Afirka. Ya ce, ina riƙon sheku cewa duk abin da aka faɗa dangane da haɗin kai ɗan ƙwarzame ne. Inda ana buƙatar ci gaban Afirka hanyar da ya kamata a bi kenan. Muna buƙatar mu duba tsakaninmu, mu amince tare da yin yakini da darajojinmu, mu yi aiki tare mu tallata waɗannan darajoji ga duniya. Yau muna jin daɗin albarka majalisar nan da wannan ziyara taka. Malam Isa Mai Rago, jami'i ne mai fashin baki a nan birnin Accra, ya yi min ƙarin bayani akan irin cigaban da za a samu in an tabbatar da haɗin kai tsakanin ƙasashen guda biyu, Ghana da Mozambique.
Ina ganin babban alkhairi zai janyo wa ƙasashen biyu. La'akari da cewa waɗannan ƙasashe suna da alaka ta diplomasiya na tsawon lokaci, sa'an nan kuma da zai bunƙasa cinikayya tsakaninsu a fannin noma kenan da kiwo, hasatan a fannin noman rake da kashu da sauran albarkan noma. Sa'an nan kuma ƙasar Ghana za ta yi amfana da shawarwari na gari daga kasar Mozambique a fannin ayyukan noma da kuma bunƙasa cinikayya tsakanin waɗannan kasashe biyu na Afirka har ma da sauran kasashen Afirka baki daya.
Ratwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Allah, bari mu rufe taskar rahotannin mu a kasar Kamaru, inda gwamnatin kasar ta rugurguza gidajen mutane da dama a wasu angwanni da nufin gina babban otel. Hakan ya jawo tashin hankali musamman ma ga mazauna anguwar Baledukolo a Duwala, birnin cinikayyar kasar. Ga ƙarin bayani daga bakin Muhammad Bashir Ladan.
Wannan waƙar makoki muryar wasu mazauna anguwar Baledukolo ne a birnin Duwala. A makon da ya gabata, gwamnati ta rusa gidajensu a ƙaramar hukumar Duwala na ɗaya. Waɗannan mutane suka wayi gari cikin lamari na tashin hankali, bayan da wani kamfani mai zaman kansa ya ce ya samu izini daga gwamnati ya afkawa gidajensu da nufin gina wani babban otel. Kimanin gidaje 60 aka rusa a daɗaɗɗiyar anguwar da ke kusa da Bonanjo, hatkwatar hukumomin Duwala. Barista Jean Msuga na daga cikin waɗanda suka rasa gidajensu. A wani taron manema labarai ta ce, Firaminista ya yarda da ma'aikatansa, shi yasa yake amincewa da duk wani irin labari da suke kawo mishi. Lambobin takardun ƙasa da aka nuna mana sun sha bambam da filayenmu, a nan haka filayen da aka rusa. Shi yasa muka ce wannan ya zama zalunci. Sarkin Duwalawa mai martaba Jean-Yves Ebumbu Duwala Mangabel shi kuma ya ce, mun yi zama kusan so 15 tun da aka fara wannan magana. Mun tattauna da firaminista da ministocin filaye da na shari'a da gwamnan jihar Littoral, duk mun tattauna da su domin kiyaye wannan rushe-rushe, duba da kurakurai da ma'aikatan gwamnati suka yi a lokacin da suka fara bibiyar al'ummarmu don sanar da su wannan aiki. Har majalisa a Yaoundé mun aika sakonninmu domin gudun abin da zai iya biyowa baya. Wannan abin da me yayi kama? Wannan ai daidai yake da kisan ƙari dangi na al'adu. Al'umar anguwar Shafoma da ke ƙaramar hukumar Duwala na uku su ma suna cikin fargaba. Sun fito kan titi domin nuna ɓacin ransu kan labarin da suka samu na rusa gidajensu a ƙarshen wannan mako da muke ciki. Ɗauke da alluna da suka rubuta cewa ba za a dake mu kuma a hana mu kuka ba. Wannan labarin rushe-rushen gidaje da anguwanni ya mamaye ƙasar Kamaru gaba ɗaya. A nan Yaoundé mun nemi ƙarin haske daga bakin masu faɗa aji a ma'aikatan ministan filaye, amma an rufe mana ƙofa ba mu samu shiga ba. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Bashir Ladan. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Ilimin kimiyya wani bangare ne na ilimi da mutane suke yawan guje masa, amma kuma rayuwar dan adam kacokal da al'amuran da ke gudana a cikin duniyar nan tamu sun ta'allaka ne akan ilimin na kimiyya. Kamar yadda manazarci a fannin addini da kimiyya Ali Abubakar Sadiq ya yi bayani a game da yadda husufi yake aukuwa.
kamar yadda Ibn Kasir ya ruwaito cikin littafinsa na Al-Bidaya wa an-Nihaya, ya bamu labarin cewa a shekara ta 10 bayan hijira an yi husufin rana lokacin da dan manzon Allah ya rasu, kuma sahabbai ma suna da irin wannan canfi a wancan lokaci, sai suke cewa ai sakamakon rasuwan ne Allah yake wa annabi Muhammadu ta'ziya. Nan take annabi ya tara sahabbai ya ce da su rana da wata ba sa husufi domin mutuwa ko kuma haihuwar wani dan adam. Al'amurori ne waɗanda Allah ya tsara halittarsa suke faruwa, amma kuma daga baya an samu waɗanda suke alakanta shi kansa husufin da cewa ai zazzabi ne na wata ko na rana, wato suna rashin lafiya. To wannan ba wani dalili bane ya kawo shi saboda karancin ilimi na kimiya, amma kimiya ta tabbatar da yadda ake yin husufi da dalilan da suke kawo shi.
To menene yake haifar da husufi?
Yayin da hasken rana ko wata ya kauce, wato daga wanda yake duniya idan ya kalli rana zai ga ta shiga duhu, ko kuma zai ga wata ya shiga duhu, kuma akwai na rana akwai na wata. Ga wannan husufi na kwanan nan da ya faru, mun ga husufin wata a daren Lahadi wanda ya kai har zuwa safiyar Litinin. Kasancewar duniya da wata da rana dukkansu a cikin wani falaki suke iyo, kowannen su yana zagaye akan hanyar shi. To a yayin wannan zagaye nasu, a duk lokacin da suka zama sun kasance a saitin layi guda, idan duniya ta shiga tsakanin rana da wata, to hasken rana baya isa kan wata, maimakon haka sai duhun inuwar duniya ta fada kan wata, to sai a ga wata ya tsunduma cikin duhu. Wannan shine yake haifar da husufin wata. Gajeren misali da mutum zai gane shine idan ka dauki farantin agogo wanda yake da hannun minti da sakan da awa, dukkan su suna zagaye a cikin wannan farantin, kowanne yana bin hanyar shi, wani baya shiga wani. To amma yayin da aka ce 12 ta buga, zaka ga cewa wannan hannaye guda uku sun saita a jerin layi guda daya. To yayin da duk aka samu wannan, shi yake haifar da husufi, domin rana hasken ta idan ya gangaro zai daki duniya, maimakon hasken ya isa kan wata sai inuwar duniya ta fada kan wata. Wannan shine abin da ya faru. Wannan
a kokarinta na ganin cewar ta bada nata gudunmawa wajen rage gurbataccen iskar carbon da ake shaka, shugabar kungiyar Awifka Alawiya Baba Musa ta bayyana yadda manoma a jihar Kano za su iya bada gudunmawa da kuma irin tagomashin da ke tattare da yin hakan.
Za mu fara da yi wa manoma bita akan shi wannan tsari na regenerative agriculture. Idan suka fahimta sai a ba su link, sai su cike kinga sun zama members na Farmers in Ecoforce, sai ka zo sai ka da bishiya nawa kake so, in ka ce 300 sai a baka guda 300, kuma sai a baka kuɗi wanda zaka kula da bishiyan nan har shekara biyu. Duk bayan wata 6 zai turo maka da kuɗi adadin bishiyoyin da ka karba na kula da bishiyoyin nan, kuma shi ma akwai yadda zai yi, zai sa abubuwa yadda zai dinga duba lafiyar bishiya. Kowace bishiya idan ta mutu ba zai biya ka kuɗin ta ba, so amma in ta mutu ka sanar sai a baka wata sai ka ƙara shukawa. So abin da yasa aka dau shekara biyu, an san cewa duk bishiyar da ta shekara biyu lafiya kalau ta riga ta gama girman da za ta iya rayuwa da kanta. Kuma sai aka yi duba cewa a tabbatar an zagaye gonarka, babu ta inda ko akuyoyi ko wani abin zai shiga ya lalata su wa'annan bishiyoyin da aka shuka. Har ya ma ba da tsarin cewa duk wani wanda gonar shi ba a zagaye take ba, shi zai dau nauyi da kuɗin shi sai ya zagaye maka gonarka a baka bishiyoyin ka shuka. Kuma za a tallafa wa manoma ba iya na Kano ba, za mu fara da na Kano, daga baya kuma za mu dau sassa na arewacin Najeriya.
Ita kuma shugabar kungiyar mata da yanayi da ke Zindar tana kokarin tabbatar da dashen itatuwa ne domin raya muhalli da kare lafiyar al'umma, domin tabbatar da wadatuwar cimaka da karfin aljihu.
Kuma gandun daji suna ba mu horo, suna sa mu akan hanya. Duk abin da muke yi muna zuwa mu ga musu, sai da suka dauki motar su guda biyu suka je suka ga inda muke aiki. Kenan sai sun je sun ga wurin namu in yayi, su ba mu aka kwansai. Galgadi suke ba mu sosai, suna cewa kuma su ma sun kama mu, kuma su suka ba mu hanya da mu je mu ga partner abokan hulɗa. Su suke ga mu ku je wuri kaza, tunda aikin ku na shukoki ne kenan, sai su ga mu abokan hulɗa masu kulawa da harkar shukoki. Shi suka sa mu a hanya har muka je, yanzu muka ga je Izzat. Idris da ta kama mu ita ma, yanzu haka akwai wani pepinar da ta fice ta bangare mu, mu je kawai za a gyara mu ko ta garka za a gyara mu.
To kamar menene ya kai ku ga yin haka?
Su ana ta dan Niger ci da dan Niger, mu yanzu mun riga mun gani kawai ya kamata ne ayi kokari, duk abin da mutun ya sani zai taimaka ma wani, shi ma sai bayan Allah ne, mu ma ba haka dai tashi ne muka yi muka ce haka zan yi kawai ba wani ya sa mu ba zama ne muka yi a ci gaban kasa mu ma mu kawo gudunmu gunduma mu kawo gudunmu kasa gaba daya kenan wannan dai muka ga muna shibka kan muka je ko wani ya zo ya sai dai dan ya je ya sa a cikin gidan shi ne dan wani kin ga kuma ai an yi dan Niger ce da dan Niger an yaki kenan da dan talauci kadan da hamada
kuma yanzu wannan pepiniyar in ta ku in ta riga ai za ku rika kamar kaiwa kasuwa kuna hudda kuna saida da sauran su kuna da wannan gurin
sosai ma kwa saboda mun imani da Allah an bude pepiniyar in wannan ta mu ta tahi zo gala kaga ga mutanen da aka zo su suka yi ta kaga ni ka zo ka sha ruwa na famfo ne ba na tarki ba kenan abinda zan mu zo mu gyara tabbata abinda zan mu zo mu yi pepiniyar in dai na tabbata dai abinda dan tsafta a ciki kuma mun rika saida daman dan mu samu mu rika saidawa mu ma kuma karkin mu dai mu dai dan mu kawo kokarin mu a cikin wannan harkoki na tahiyar kasa
mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau amma a tara da mu shiri na gaba domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Matamar Abari da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu dake mana fatar alkhairi
da Aisha Mu'azu yanzu kuma sai nasihar jama'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ni ne Professor Muaz Muhammad daga bangaren koyar da Silarci na Jami'ar Maiduguri a masallacin Himmaulanmu Shewa Mutfaje ne. Muke wannan fadakarwa ta musamman ga dukkan al'umma musulmi akan amana da rikon gaskiya. To yau matsalan musulmai duka akan amana ce da rikon gaskiya. In yau aka zama kowane musulmi ya kula da haƙƙin amana da girman ta kuma zama mai gaskiya to duk matsalolin mu na duniya za su warware kuma kowa zai sha'awun musulmi aka kuma dai amana Allah ya nuna ta ga samai da kasai akan su doke ta suka yi roki Allah suka ce ba su yi abusalun saurin nauyin ta sai dan adam ya karba dan adam kuma Allah ya ce mai zalunta kansa ne kuma jahili ne bai san karshen al'amarin sa ba ita kuma gaskiya annabi yana cewa Allah yana cewa alladheena amantu qul kunu sadiqa kowanda ku ba da gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya to Allah kuma yana tare da masu gaskiya saboda haka annabi yace addina amanta ila man tamana ka ba da amana ga wanda ya baka kamar da ita daidai ba rigi ba kai ko saboda haka ita kuma gaskiya ana son mutum ko me yake cikin mu'amala da me yake gaskiya cikin shugabanci ko wanda dai al'amari na mu'amala saboda haka ɗan uwa wato in yau muka zo muka riki gaskiya da amana to duk matsalolin mu Allah zai warware mana su kuma ko me yana mu zai yi kyau saboda kuma na roƙon ɗan uwa musulmai a duniya da suke a duniya su kula da amana tsakaninka da mutane tsakaninka da musulmai da wanda ba musulmi ba tsakaninka da dabbobi da ciyayi da duk halittun Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
hukumomin tsaro a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka na fuskantar tambayoyi masu tsauri game da martanin da suka mayar da kuma tsawon lokaci da suka ɗauka a wannan makon kafin su kutsa kai a wata makaranta domin tunkara wani matashi ɗan bindiga da ya harbi har lahira yara 19 da malamai 2. Jami'an sun ce ɗan bindigar mai suna Salvador Ramos matashi ne ɗan shekara 18 da ya bar makarantar sakandare. Ya shafa mintuna 40 zuwa sa'a ɗaya a makarantar kafin 'yan sanda su kutsa a cikin aji hudu inda ya kashe mutane 21 a makarantar firamare ta Rob da ke karamin garin Ubalde a jihar Texas. Dakarar Rasha da ke arewa maso gabashin Ukraine da tuni aka tura zuwa kusa da iyakar Rasha na alama sun fara kaddamar da wani sabon farmaki a daidai lokacin da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa. Ya zama abin da wasu jami'an kasashen yammaci suka bayyana a matsayin wani abu da ba a san lokacin da za a ga bayan shi ba. Watakila jagorancin sabon shugaban kungiyar ta'addanci ta IS Abu Al-Hassan Al-Hashimi Al-Quraishi ya kare kasa da watanni uku da fara mulkin. Shafin intanet na Oda TV na Turkiya ya fara bayar da rahoton kame Abu Al-Hassan jiya Alhamis yana mai cewa 'yan sandan Turkiya sun kama shi ba tare da harbar sashi guda ba a wani samami da suka kai wani gida a Istanbul a makon jiya.
To ma sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin ya zama dadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya da gabatarwa, si Salman Abo wanda ya bada umarni, kuma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari, nake maka fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.